Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, akoda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 18 ga watan Oktobar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Zahra da kanin labarai.
Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke bukata. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe 7 mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a daya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Shugabannin tarayyar Turai suna fatan majalisar dokokin Burtaniya za ta kada ƙuri'a amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ‘yan Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan zargin badakalar ayyuka a sarce da ake bawa ‘yan majalisar dattawa.
Ya kamata a fidda aiki kowane ɗan Najeriya ne wanda yake da takarda ya kai ya nemi aiki, ya zo ya nemi aiki a tantance in ya cancanta a bashi aiki.
Sannan kwanaki bayan da aka bayyana samun arzikin man fetur a yankunan Bauchi, ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar karamar hukumar Akko ta jihar Gombe, Honorable Usman Bello Kumu, ya bayyana irin gajiyar da al'ummar wannan yanki za su ci daga wannan arziki na mai. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki, inda likita zai yi bayani akan yaduwar kwayayen haihuwa da matsalolin da ke tattare da hakan wanda Hawa Umar take gabatarwa. Amma da farko, bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun wayi gari lafiya. Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga Ukraine da ta binciki 'yan jam'iyyar Democrat da zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016. Wannan sabon bayani mai cike da abun mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, wato Mick Mulvaney, bayan da Trump ya kwashe makonni yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri in baka manda a tsakaninsa da Ukraine. Mulvaney ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa an dakatar da kuɗin ƙasar ta Ukraine ne saboda damuwar da Trump ya nuna kan matsalar rashawa a ƙasar da kuma zargin cewa Ukraine na da hannu a cikin zargin da Amurka take wa Rasha na yin kutse a sakonnin email ɗin kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat a shekarar 2016. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe 7 mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a daya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Yayin gabatar da sanarwa a jiya Alhamis, mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya kare shawarar da aka yanke ta zaben wurin taron daga zargin cewa Trump da kansa zai amfana daga karɓar bakuncin babban taron a daya daga cikin wuraren shakatawar nasa. Wurin shakatawar mai girman eka 320 na da tazarar tafiyar kilomita 13 daga filin tashin jirgin ƙasa da ƙasa na birnin Miami, yana kuma ɗauke da ɗakin baƙi 643. Sai dai shugaban kwamitin kula da harkokin shari'a a majalisar wakilan Amurka Jerry Nadler ya kwatanta zaɓin wurin taron a matsayin wani misali da ke nuna yadda shugaba Trump ke amfani da ofishinsa domin biyan buƙatun kansa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Tarayyar Turai suna fatan Majalisar Dokokin Burtaniya za ta kada ƙuri'a amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga Tarayyar Turai idan ta zo gaban majalisa a gobe Asabar. Amma tuni jam'iyyun adawa suka ce ba su amince ba. Prime Minister Boris Johnson da ƙungiyar Tarayyar Turai sun cimma matsaya a safiyar jiya Alhamis makonni biyu kafin alkawarin da ya yi na ficewa daga Tarayyar Turai ko da yarjejeniya ko babu. Johnson ya kira sabuwar yarjejeniyar mai girma ga Burtaniya da mutanenta da ƙungiyar Tarayyar Turai. Sai dai dukkanin jam'iyyun adawar ƙasar sun yi fatali da yarjejeniyar, ciki har da ƙawayen Prime Minister Johnson, Northern Ireland Democratic Unionist Movement. A yayin da dubban masu zanga-zangar neman 'yanci suka kwarara a titunan Barcelona a rana ta hudu a jiya Alhamis, shugaban yankin Catalonia a Spain ya sha alwashin sake gudanar da zaben raba gardama kan neman 'yancin yankin cikin shekaru biyu masu zuwa. Quim Torra ya kuma yi Allah wadai da tashin hankalin da ya jawo cikas ga zanga-zangar, yana mai cewa fafutukar da 'yan awari ke yi ta lumana ce. Masu zanga-zangar a Catalonia sun nuna rashin gamsuwa da tsawon hukuncin ɗaurin da aka yanke wa 'yan siyasar yankin a wannan mako, lamarin da ya kai ga suka yi artabu da 'yan sanda tare da kunna wuta da lalata dukiyoyi. Ma'aikatar cikin gida ta Spain ta ce kusan mutane 100 ne suka jikkata, kuma kusan rabinsu jami'an 'yan sanda ne. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta ce an kashe ko jikkata fararen hula da dama cikin watanni uku da suka gabata, fiye da duk wasu watanni uku da suka shuɗe cikin shekaru goma. Wani rahoto da aka fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa an samu mutuwar fararen hula 1,174, sannan an raunata 3,139 a kashi na uku a wannan shekara. Hakan kuma ya nuna karuwar mace-mace da kashi 42 idan aka kwatanta da abin da aka gani a daidai wannan lokaci a bara.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, muhawara ce ta kaure a tsakanin manajarta akan batun raba ayyuka a sirce da a yanzu haka ya kunno kai a Majalisar Dattawan Ƙasar, inda aka yi zargin cewa ana raba wa sanatoci kujerun ayyuka domin su kai mazaɓinsu a maimakon bin diddigi da ƙa'ida wajen raba su. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗa mana daga Abuja.
Wannan batu da ya ja hankalin manazarta ya faru ne a Majalisar Dattawa, inda takaddama ta kunno kai akan wai ana rabawa 'yan majalisar rabon kujerun ayyuka daga ma'aikatu da hukumomin gwamnati, musamman ma hukumar kula da haraji ta ƙasa. Wani abu da mai fashin baki a harkokin siyasa da zamantakewa Muhammad Ishaq Usman ya bayyana shi kamar haka.
Ai, idan za mu iya tunawa mu duba takaitaccen tarihin Najeriya na nan kusa, musamman bayan badakala da aka dinga samu a lokacin mulkin soja, tsari na batun mai uwa a gindin murhu a Najeriya kusan shi ne ya kai ƙasar halin da take ciki a yanzu. Wato kusan shi ne ya sa Najeriya a matsayin ƙasa wankin hula ya kai ta dari. Domin me? Domin idan kika duba kusan shekaru 35 da suka wuce, zancen cancanta kusan sai da aka wayi gari babu shi kwata-kwata a tsarin tafiyar da harkar siyasa ta Najeriya. A bangaren soja da ɗan sanda da wasu bangarori da suka shafi tsaro, za ki ga cewa ana la'akari cancanta kafin can din ma a fara samun tatakurza. To amma yanzu idan da wani abu da hakan take so ta nuna, shine wato siyasar Ubangida da ta dawo kusan gadanga gadan kafin wannan zaɓe da aka yi da ya ƙara dawo da shugaba Muhammadu Buhari kan karagar mulki.
Zancen uwa a murhu ko akasin haka, Shekau Abdulkarim Gambo daga jihar Adamawa ya tuna baya.
Ra'ayina akan ɗaukan aikin ƙasar nan, ya kamata a fidda aiki kowane ɗan Najeriya ne wanda yake da takarda ya kai ya nemi aiki, ya zo ya nemi aiki, a tantance in ya cancanta a bashi aiki. Ba a bar aikin mu a lulube sai wanda yake da dangantaka da gwamna ko fadin shugaban ƙasa ko ɗan majalisar tarayya ko majalisar dattijai kamun a bashi aiki ba.
A nashi nazarin, ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya ce idan an tabbatar da gaskiyan wannan al'amari, to an yi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa.
Dangane da wannan al'amari da ke tasowa, ko da yake dai a shari'ance yana a matsayin zargi, duk da haka idan har ya tabbata gaskiya, to abu ne wanda yake karan tsaye ne ga rantsuwa da suka yi a matsayinsu na waɗanda za su girmama ƙaƙida da kuma kima ta jamhuriyar Najeriya. To duk wanda yake yayi amfani da kujerar shi a matsayin wani wanda yake zai samu ma waɗansu waɗanda suke nashi ayyuka, mafi yawan 'yan Najeriya kuma suna fafutuka neman aiki ba su samu ba, to yayi haramun kuma yayi abu ne wanda yake ba daidai ba.
Mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Adebayo Adeyeye ya tabbatarwa manema labarai da cewa kwamitinsa zai yi bincike akan batun idan ya zauna da shugabannin majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yayin da wasu 'yan Najeriya suke ta kokarin su ga an kirkiro da 'yan sandan jihohi, wasu kuma suna ganin hakan zai kara jefa harkar tsaro a cikin wani hali, duba da yadda ake zargin wasu gwamnonin jihohi da suke musgunawa abokanan adawarsu. Dangane da wannan batu, mun zanta da shugaban kwamiti da ke kula da harkokin 'yan sanda a majalisar wakilai da ke wakiltar karamar hukumar Akko ta jihar Gombe, Honorable Usman Bello Kumo, yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu, inda ya fara bayani kamar haka.
Ba matsala, duk abin da zai kawo zaman lafiya a samu, yadda matasanmu za su samu aikin yi, a samu tsaro ingantacce, a samu fahimtar juna da zamantakewa da haɓakar tattalin arziki, wannan abu ne mai kyau. Kuma wani iri da kuma me za a kira shi, inda za a samu cigaba, wannan abu ne mai kyau.
To, ka san idan aka kirkiro da 'yan sandan jihohi za su koma ƙarƙashin gwamnonin jihohi. To mutane da dama suna nuna fargaba su cewa idan gwamnoni suka zama su suke da 'yan sandan jihohi za su ringa musgunawa musamman 'yan hamayyarsu.
Wannan babu damuwa, lokaci ne. Ko yanzu da aka yi wannan zaɓe da ya wuce na 2019 an samu ci gaba cewa ana zaɓen mutum da halinsa ne. 2023 ba zai zama kamar yadda aka yi 2019 ba. Za ka ga mutane suna karanta allonsu da kansu. Kaman kuma an sake ci gaba, zaka tabbatar da kasar za ta gyaru, lokaci ne. Kasashen da ake ikirari da su suna abubuwa ne domin sun dauki lokaci wajen al'amuransu su daidaita, mu ma kuma al'amuranmu za su daidaita. So a bawa gwamnoni jan ragamar 'yan sanda da komi ma, lokaci ne zai zo ya wuce, za su zo su saba kuma har ka ga abun ya daidaita.
Wasu 'yan Najeriya da kuma daga cikin kuma 'yan majalisa, wasu na kira da a rage adadin mambobin majalisar dattawa. Menene ra'ayinka dangane da haka?
Ba shi da wani amfani, don rashin sanin abin da su majalisar dattawa ko wace al'umma dole a wakilce ta. Najeriya ba kamar sauran kasashe ba ne. Mu yanzu ka je ka muna da yare kusan 1,000 wadda suke wannan baya jin yare, wannan baya jin yare, wannan. Idan ba a wakilce su ba, babu amfanin kamar hukumar federal character. Dole ne a yi Najeriya a yadda take. Kuma a samu wannan wakilci din, kowai ne su je an wakilce su.
Makon da ya gabata ko makonni biyu ne kamfanin samar da mai na ƙasa a Najeriya, wato NNPC, ya bayyana cewa an gano mai a yankin Bauchi da Gombe. Ko yaya ka ji da wannan labari?
Wannan mai an samo shi ne ba ma a yankin Bauchi da Gombe ba, an samo shi ne a Gombe a ƙaramar hukumar Akko wacce nake wakilta. An samo shi ne a ƙarƙashin hakimin Kaltanga, wadda aman an same shi sunan wurin Kolmani Riba. Kolmani nan akwatin zaɓe na ne a wurin, da Kolmani da Dumbe da Gagarabami, sunan wurare da rijiyoyin da aka samu man kenan. Wannan abun alfahari ne, kuma muna yi wa Allah da ya saukar da wannan albarka a ƙasarmu. Kuma muna godiya da abun da ya zo daidai lokacin da gwamnanmu, wadda muna masa kyakkyawan zato cewa mutum ne mai riƙon amana, an samu abun a hannun wadda insha Allah zai amfani a lokacin.
zuwa yanzu ko an fara fitar da man ne ko kuwa ana shirye-shirye ne?
Bayan wuce shirye-shirye an yi nisa da wannan aiki. An yi nisa kuma wannan abu ne da ya kamata a yi sujjadar shukuru, a yi wa Allah godiya cewa lalle arewa gaba ɗaya za ta fita daga kangi na gori.
To ban sani ba matsayinka na dan majalisa mai wakiltar yankin, ko akwai wani tsari da kuka gabatar wa majalisa musamman na mutanen da suke zaune a yankin da aka gano ma?
Akwai tsari. Na farko dai muna jan hankalin mutanen can musu bawa su ba su hukumar masu hakaman nan haɗin kai, sannan da gwamna na muna maganganu na kusa da kusa da shi mai girma sanatan mu dan Juma Goji, muna maganganu da kuma waɗanda suka shafi abun sarakunan mu, cewa lalle za mu zo da yanayi na mahankalta cewa abun nan a yi shi yadda jiha za ta karu, ƙasar za ta karu, Akko za ta karu, sannan masarautun mu za su karu, al'umman mu za su ci gajiyar wannan falala da kuma ni'ima. Da
Honorable Usman Bello kuma kenan shugaban kwamiti mai kula da harkokin 'yan sanda a Majalisar Wakilan Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki, ko da yake yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan, wanda a turance ake kira da multiple gestation and its problems. Yaduwa ko kuma ninkuwar kwai yakan faru ne a lokacin da mace take dauke da juna biyu, kuma idan hakan ya faru akan haifi yara biyu ko fiye da haka. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita bangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, da ke aiki a babban asibitin kasa na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
To barka mu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani game da ninkuwar kwai ko kuma yaduwar kwai, wanda a turance ake kira da multiple gestation a lokacin da mace ta samu juna biyu.
Multiple gestation ko kuma ninkuwan kwai ko kuma ninkuwan juna biyu idan an samu daga kwai daya, yakan faru a layi biyu. Na daya shine tun farko mace ta yada kwai fiye da daya a cikin wata, Allah ya sa kuma a samu saduwar mace da namiji, saboda a samu kwayoyin maniyyi guda biyu da sun yi fertilizing wannan kwayakwayin. Kowanne kwayakwayen da aka yi fertilizing zai zama fertilized ovum, daga nan sai ta multiplying ya zo ya zama blastocyst har ya kai jikin mahaifan, wajen da zai zauna ya zama embryo guda biyu. To embryo guda biyu nan za su iya cigaba kowanne na rayuwansa har zuwa ya zama yaro biyu a cikin ciki daya har zuwa haihuwa. Na biyu kuma za a iya samun mace ta yada kwai guda daya tak, sannan kuma a samu kwayan maniyyi guda daya ya fertilizing wannan kwai guda daya. To a wajen multiplication din zuwa blastocyst da sauransu, to wannan fertilized ovum zai iya raba biyu, but kowanne yana da duk daidan abun da yake zai iya zama mutum. Daga nan guda biyun nan sai kowanne ya ta girma har su zama yaro guda biyu a cikin mahaifan, zauna haka har zuwa wajen haihuwa a samu yaro biyu daga haihuwa daya. Ko ma yafi guda daya, ko a ce tagwaye uku ne, hudu ne, biyar ne, to ga anyan biyu da naturally ana samun shi a cikin dan Adam. Amma akwai wani anya kuma guda daya da Allah ya fito da basiran shi, yanzu muna ce da shi IVF. Daga nan wannan IVF za a iya dauki kwai ko guda nawa ne bayan an yi shirya mace ta yada kwai da yawa, sa a dauki kwayakwayen nan a duba lafiyan kwayakwayen, a zabi masu kyau daga cikin su, sannan a nema kwayoyin maye masu kuzari, madaidaicin kwayoyin da ake so so a yi fertilizing, sai a sa su a IVF a yi fertilizing. Idan a yi fertilizing za su iya ci gaba ɗaiɗai zuwa blastocyst. To idan ya kai blastocyst, lokacin za a ɗauki wannan blastocyst guda nawa ne ake so a sa a cikin mahaifan mace, sai a yi transfer cikin mahaifan mace. To idan Allah ya sa dukan su sun kama, to sai ka ga an samu twin multiple gestation, wanda in Allah ya bada sa har zuwa haihuwa a samu madaidacin kwai da aka sa. To amma a cikin wannan ma ana iya samu a sa guda biyu, kuma wannan da na yi bayani tun farko yanda yake faruwa a natural state ya sake faruwa da guda ɗaya cikin guda biyun nan, ya raba biyu but ya zama biyu, sannan an sa guda biyu amma za a zo a samu yaro guda uku daga cikin ciki ɗaya a haihuwa na baine ɗaya, yanda ake samu multiple gestation kenan. To anya na hudu da zan iya bayani sa shi ne za a iya ma sa guda hudu in IVF ne, amma guda biyu ba za su kama ba, guda biyu ne ya kama. To kaga za a samu tagwaye biyu kenan, hanyoyi da akan samu multiple gestation a cikin rayuwar dan Adam.
Kai bayanin idan aka yi da shi akan samu wani ya rabu, ko kuma dama mun yi bayani a baya cewa in aka yi da shi akan sa kwai a waɗanda suka fara kyankyasan fiye da ɗaya ne, saboda akwai yiwuwar cewa ɗaya ya lalace. Shin wanda ya rabu akwai yiwuwar cewa ɗayan zai iya lalacewa ya bar ɗaya?
Kwarai da gaske, kowane lokaci cikin juna biyu a jikin dan Adam za a iya samun tangarda a cikin yaro ɗaya cikin guda biyu ko uku ɗin. Koda kowanne an samu juna biyu su daban-daban ne, wato kwayan kwai mace guda ɗaya da kwayan mani guda ɗaya a haka aka samo su, ko kuma kwayan kwai guda ɗaya ne ya raba biyu, za a iya samun tangarda ko wannan ɗayan ya mutu, ko kuma wani abu da ya samu guda ɗaya da ba zai shafi guda ɗaya ba. Amma yawanci ya danganta da in guda ɗaya ne ya raba biyu, wanda yake zama a samu tagwaye da za ka yi wuyan gane wane ne cikin su Hassan ko Usaini, ko kuma Hassana da Usaina, shine identical twins. Ko wani lokaci wannan guda ɗayan da ya balle biyu, za ka gan gender na yaran guda ɗaya ne, wato in mace ce mata ne za su zama mata, in namiji ne za su zama mazaje su biyu. Amma in kwai ɗaya ne kwayan maninsa suka zama juna biyu ɗaya biyu, to za a iya samu bambanta cikin sex or gender na yaran. Kowanne yana da dangarda da matsalolinsa a cikin ciki har kawo haihuwa, har ma idan an haife su.
Shin akwai bambancin yadda ake renon ciki da kwai ya yadu da kuma wanda bai yadu ba?
Eh, to akwai bambanci. Ka san a yi bayani ta bakin kasuwa ma tukunna, za a iya cewa idan mutum ya dauki a ce ka baiwa guda ɗaya, kaga wannan ya san abin da ya dauka guda ɗaya ne. Amma in ka dauki guda biyu, yanda ma za ka haddana su da nauyin su da komai zai nuna cewa ba guda ɗaya ka dauka ba. To a zo cikin science yanzu, idan an samu juna biyu, akwai hanyoyi daban-daban da yakan sa zai nuna cewa wannan ciki kila ba juna ɗaya bane, wato yara fiye da ɗaya ne cin nan take daukawa. Daga cikin wajen laulayin ma samun ciki, yakan fi nauyi ko kuma zurfi ma mace in juna biyu masu ninkawa ne. Amma in juna ɗaya ne ba zai kai yanda ya kai ba, a ce ko da safe a yi amai, ko kuma a kyamaci wasu warin abinci, ko kuma wani abu haka, to in juna biyu ne yakan yi yawa fiye da in juna ɗaya ne. To a hakan nan ma a tafiya a hankali har zuwa wajen haihuwa akwai bambanci. In zan fade su a gurguje, banda wannan zurfin laulayin, to akwai damuwan cewa infections, that is urinary tract infection ko kuma malaria in pregnancy, yakan fi samun mace ko kuma nunawa a jikin mace mai multiple gestation fiye da mai guda ɗaya, that is a cikin first trimester kenan, wato wata na uku na farko cikin ciki. To a tafiya haka, barin ciki ko kuma a ce ciki ya zube ya fi ninkawa in juna fiye da biyu ne mace take ɗauka da shi. Idan aka shige first trimester, aka shiga tsakiyan wata uku na tsakiyan cikin ciki, to nan za ka ga yawanci ana samun malaria infection yakan fi yawa, urinary tract infection, wasu laulayi, da kuma jin cewa abu da ke ciki yana yawa motsi fiye da inda yaro ɗaya ne. Kaga akwai yaro guda ɗaya, biyu ko uku, kowane da ransa zai ta motsi, to uwar za ta gane cewa kai wannan abun da nake ji kamar dai ba yaro ɗaya bane a ciki na. Amma banda wannan ma ita kanta za ta ga cewa ciki ya yi girma fiye da watan da ciki ya tsaya, kamar in wata hudu ne sai ka ga ciki ya yi girma kamar wata shida ko biyar, to kaga daga nan ma za ta fara tunani. Cikin wannan trimester din ana iya samu ruwa yayi yawa wanda muke cewa lycoamnion. Ana samun polyadramnios yayi yawa a cikin juna biyu fiye da juna daya. To daga nan ma sai kaga kila wani cututtuka da akwai shi a cikin juna biyu babu a cikin juna daya in zai fito zai fara nuna. Akwai wasu cututtuka da za a iya samu a juna daya amma inda juna biyu ne yakan zuwa da wuri yakan zuwa da karfi kamar a ce awan jini cikin ciki ko kuma ciwon siga ya lalace ya zama poorly control sosai to duk a cikin juna biyu yakan fi na juna daya. Idan aka kai wata uku na karshe cikin ciki akwai awan jini da sauransu sukan samu mace mai juna biyu fiye da mai juna daya. Amma banda wannan idan yaro daya yana samun anyoyin jininsa wajen da placenta na yaro dayan yake to sai kaga kamar daya zai janye ko ya shanye yaro daya. Wani sai yakan faru haka har ma yaro daya yayi karami sosai in ma ya rayu da rai ko kuma ya ma mutu. Amma dayan sai ka ganshi kato kuma shi ma ba lafiya gare shi ba domin ya ja jinin mai karamin jikin nan. Jini yayi mashi yawa zuciyan shi sai fara failing ma. Wannan za iya samu shi a cikin mai juna biyu that is multiple gestation kadai. Za iya samu ciki na tafiya lamin lafiya ko wani yaro lafiyan shi kalau haka nan sai ka gan yaro daya ya mutu. To ciki bai kai aihuwa ba daya yana da rai ya aka yi. Kaga ya kawo rudani cikin iyalin nan kenan. Musamman mace mai sanya cewa yaro cikin guda biyu guda daya ba rai guda daya ne yake da rai. Kwashi kuma wannan guda daya ma bai kai da za a haife su ba. To wani sai an yi kokari ana iya ja ciki mai rai cikin yaran nan ya dan kosa kadan da in ya fito zai iya rayuwa. Amma wani sai in ba an ci nasara ba sai kaga mutuwan wannan kila abin da ya kashe shi yana nan zai iya samu wannan ya kashe shi. In ma ba shi zai kashe shi ba sai kaga wannan in ya fara degenerating to zai kawo matsala saboda component din shi zai fara zubewa cikin jini ya shiga jikin wancan yaro mai rai shi ma zai iya samun matsala aida ya mutu ko kuma idan ya an samu ana jinyan su a asibiti babba da za a iya ta karanta da ultrasound lafiyan yaro na a yanda ya kamata yanda kimiya ya tsara to sai kaga ya kai wajen da in ba yi wani abu ba yaron zai mutu sosai mu fitta yaro a lokacin nan mu ga abinda Allah zai yi mana in ya fito waje da yake abinda yake cinye shi mu fito da shi daga cikin environment din. Wayannan ma abubuwan ana samu shi ne akan juna biyu kawai ba yanda za a yi a ce yaro daya yana shan jinin sa shi kadai ma kuma ba zai yiwu ba. Idan an kai aihuwa nan ne za a zauna a yi tunani a duba conditions kala-kala da ya tattare da wannan ciki da yaran da uwar ita kanta. Za a iya bar matan nan ta aihu da kanta ko kuma za a yi mata tiyata ne. To akwai indications daban-daban da zai muka gani za mu ce matan nan a je a sa ta list mu yi mata tiyata a haifar da yaro. Akwai wasu kuma da idan babu wannan indication za a iya ce za ki gwada ki aihu saboda yaro sun zauna sosai wanda yake gaba ya sa jiki yanda ya kamata da zai iya fito ba da matsala.
Masu sauraron mu kada da ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Likita ya koro bayani akan bambancin renan ciki wanda kwai ya yadu da kuma wanda kwai guda ɗaya ne amma kash lokaci yayi halinsa. Duka a Latinas anan zamu da sa'aya a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar niki cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya.
Madalla gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mu kammala shirin ga Zahra ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga Ukraine ta binciki yan jam'iyyar Democrat da zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe 7 mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a daya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida.
To, masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na John Ellison. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.